Masu sauraro barkanku da kasancewa da ni cikin shirin matasa a duniyar gizo. Ni ce taku Madina Dafiru mai shanu daga nan birnin Washington DC. To a kowane mako da ya shirin matasa a duniyar gizo na taɓo duk batutuwan da suka shafi alaƙar matasa da yanar gizo. Mun tattauna da wata likita mai suna Husaina Suleiman wacce ke aiki a asibitin Kari da ke Abuja. Mun tattauna da ita ne kan matsalar yawan amfani da waya da kuma yadda zai iya shafar lafiyar mutum. A cewar Husaina,
matsalolin da za su fuskanta shine kamar rashin bacci, domin yawan amfani da waya da daddare, ko kuwa sai amfani da waya daga safe zuwa dare ba hutawa. Kuma in ba hutawa din nan kuma shi ma zai iya zuwa da illar hawan jini. Bayan haka kuma halayen su na canzawa, sai ka ga matasa sun fara faɗa ko kuwa sun fara rini abinda da ba sa yi, domin yawan rashin amfani da waya kuma ba a samun bacci, ba a samun huta. Sai kuma halayen su na mu'amala zai canza, domin yawan sa hankali akan waya, ba a iya a yi mu'amala kaman da da mutane, ba a zumunci, ba a yin abubuwan da ake yi. Wasu su ma yana iya zamana cewa ba sa iya karatu, ba sa iya zuwa makaranta, ko sun je makaranta ma hankalinsu na kan waya, ba sa iya karatu, ba sa iya abin da ya kamata.
To masu sauraro, a wannan makon za ku ji irin abubuwan da mutum zai iya yi wanda zai kawo mishi sauki idan yana fama da irin wannan matsalar ta yawan amfani da waya. Bari mu koma wajen likitarmu Husaina Suleiman.
Matasan da suke da matsalan yawan amfani da waya wanda suke neman sauki, za mu ba su shawara su rage amfani da waya. Za su iya yin haka in suka zanna suka shirya abubuwan da ya kamata su yi a rana. In suka shirya abubuwan da ya kamata su yi, zai taimaka su ya rage musu amfani da waya. Kaman su ba da lokaci wa waya, lokaci na aikin gida, lokaci na ibada, lokaci na karatu da wasu abubuwa da taimakawa a gida. In suka yi haka, lokacin da suke bawa waya zai ragu. Sai kuma za su iya neman rana ɗaya a cikin sati wanda ma ba za su yi amfani da wayan ba. Ba wai ba za su yi amfani da shi kwata-kwata ba, za a iya kiransu, kuma za su iya kira in ya kama, amma wa ranan ba za su shiga shafukan sada zumunta ba, ko kuwa ba za su dinga bincike a yanar gizo ba. Wannan zai rage musu amfani da waya. In kuma za su yi bacci, za mu ba su shawara kar su tafi da wayansu wajen kwanciyarsu, domin in suka aje shi a gefensu zai sa su dinga buɗe wayan, kuma wannan zai karkata baccinsu ko ya hana su ma bacci. Sai kuma wanda suke amfani da waya wa ƙararrawa don su tashi da safe, za mu ba su shawara su siya ainihin agogo na ƙararrawa. Saboda in ka ajiye shi ka ce shi ƙararrawa ne, to muddin ya tada kai, in ya tada kai za ka ɗau wayan ne kuma ka fara bincike. Sai kuma sanarwa wanda lokacin da ya kamata kana wayansu abubuwa, ka rage muryar sanarwa. Saboda in ka rage muryar sanarwa ba zai dinga jan hankalinka kana buɗe wayan ba. Sai kuma aikace-aikacen da ba su da amfani a wayan, a cire su. Duk wannan abubuwan in aka cire su wanda ba su da amfani, in zai rage su wani damuwa da wasu bincike abubuwan da bai kamata ba. Muna ba da shawara a yi amfani da waya a rana wa tsawon awa 2 zuwa 3. Kar ya wuce haka, domin in ya wuce haka za a iya samun illa. Kuma duk abubuwan da aka lissafa nan bai yi ba, mutum ya gwada ya ga bai samu sauki ba, to zai iya tuntuɓin likita game da wannan damuwa, wanda fannin shi ne na kula da irin wannan damuwa.
To a gaida Husaina Suleiman wacce likita ce a ɓangaren halayen ɗan adam da kuma damuwar ƙwaƙwalwa. Da fatan an amfana da darussan da ke cikin wannan shirin, da fatan kuma za a kiyaye yadda ake yawan amfani da wayar tarho. To masu sauraro, a nan zan dasa aya, amma kafin in tafi, ina son in tunasar da ku cewa za ku iya samuna ko da yaushe a kan shafina na Twitter, domin ajiye min saƙonni da kuma bayyana min ra'ayoyinku kan wannan shirin na matasa a duniyar gizo. Handle ina shi ne @mfs_dweynah. Sai mun haɗu a Twitter. Za kuma ku iya zuwa shafinmu na voahausa.com kullum ranar Lahadi. Kawai ku danna shirin rana, domin sauraron wannan shirin na matasa a duniyar gizo ko kuma ki da shirye na da kika gabata. Ni ce taku Madina Tahiru Mishani daga nan birnin Washington DC.